أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر. إلهي نظر رجل زعمي بها في دائرة هنايتي، ونفعت نفسا ترفعني بها إلى سماء جدك ورئاتي، واربط نورا تعصني بها والمنتمين إليه من جور الجائرين، ومكر الماكرين وظلم الظالمين، وعبيان العباة المتربصين، والشمات الأعضاء الطائلين، ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى فاشفة دواركو أتوان نشير من تارك البركة وبشر منا أيها الثاني شيرك تتوانا موضوع أي مبام بنتاجونا أما هنغا تعدين مسلمش يوشير منا أيها الثاني zai tattauna maudu'i ne mai taken tsarki da hukuncinsa a mahanga ta addinin musulunci. Maudu'in yana farawa da kamar haka: godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci ɗan adam cikin kyakkyawan sura, kuma ya umarci wannan ɗan adam ɗin da ya zamanto mai lazumtar tsafta da tsarki a cikin kowane yanayi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma, yake cewa وثيابك فطهر والرجز فاحذر. إلى أن أمنت الله كارا ثبتا لشقبهم مصويهم في أيام أمين عليك أن محمد صلى الله عليه وسلم قمي لإيالا جدا لصحبانتا باكي داع بيانك يا كتن ما يكلم ربما صورا رم كشكا باب أرتي أبني وانجي في واجدي أشن الدين المسلمشي وأن من الله صلى الله عليه وسلم يا فلا يأتي النظافة من الإيمان. أبدا تنال جبتين إيمان، النظافة من الإيمان. أبدا تنال جبتين إيمان. ما لم مسلم شيء جبتيه سن إيمان. جميع الصعب من الجدين يا أكل شيء وأكل شيء واجب. باب قيد جبتين سوى ليش أكل بواجب. ساكمكم قالوا إيمان تاري نوا. da suka zo a cikin Alƙur'ani mai girma, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Yana daga ciki, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin Alƙur'ani mai girma cewa wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Allah yake ni wa anzalna wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, cewa ni ne nake saukar muku da ruwa daga sama ba don komai ba, liyutahhirakum bihi, domin ya tsarkake ku. Allah kenan ya faɗa cewa ya saukar mana da ruwa ne daga sama ba don komai ba, sai don ya tsarkake ni. Kana ne kallo yadda duniya yanzu ta tsinci kanta a ciki, da an ki da an so, dole sai an yi wannan umarnin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai an bi wannan umarnin na Allah subhanahu wa ta'ala da cewa a zamanto masu tsarki masu tsafta kowane lokaci. Yanzu da wa'inda yake musulman ne da wanda ba musulmi ba ne, yanzu an umarci kowa ya rika wanke hannunsa ko da yaushe, duk bayan mintuna ta ɗan kaje ka wanke hannunka, abinda suke kira da turanci wai hygiene ko. Yanzu kuma a da wanda aka wannan corona ta shigo, yanzu sai aka mai da shi sanitizer, ka samu sanitizer ka daddaga a hannunka kana cuccuɗawa kana wanwankewa, me yasa? Dole ya zamanto kana wanke tsafta ko da yaushe. Dan uwana, kimanin shekara 1,440 da wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa wannan, ka zamanto kana cikin tsafta. Yasa ka ce ko aƙalla sau 5 dai a rana ka wanke hannunka, ka yi azan azaa, ka yi la'asa, ka yi na magriba, ka yi na isha'i, ka yi na asubahi. An gani ko? Allah ya ba mu ikon gyarawa. A wani sura kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce waye wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, muka saukar muku da ruwa daga sama, ruwan kuma mai tsarki mai tsarkakewa. A wani ayan Allah subhanahu wa ta'ala nuna ma duniya ne cewa shi yana son masu tsarki masu tsarkakewa, masu dawwama a cikin tsarki. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin, lalle Allah yana son masu yawan tuba. Ko da yaushe karkacewa astaghfirullah. Ko da ba za ka iya faɗan wannan kalman ba, to ko da yaushe bakinka ya saba da cewa Allah mai tuba, Allah mai tuba. Domin ne baka san wani irin kuskure ne kai ba, wani kuma zunubin ne za a iya rubuta maka. wani abun kai kana ganin sha'aba komai bane shawaran Allah ne biyu Allah ya ga maka haka cikin alqur'ani mai girma yace wa tamsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna kallon abun haka gaban ba komai bane alhali auran Allah madaukakin sarki mai girma ne to kore yau shi ka saba da cewa astaghfirullah 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 kai dan wani kar ka ji kunya ba samu sharbinka kar ka ji kana astaghfirullah astaghfirullah in ma ba za ka yanke tandi ba to samu kanta wannan dan abun da ake dan daddannawa wannan kai ma kana dan daddannawa kana dan daddannawa kana cewa mene astaghfirullah 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 ko kana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ko wani abu kana cewa haka ya kai dan wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da ba ma kai ba yaranka ya haddace shi tun yana karami shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tuhuru shatrul iman shi sarki da kake gani to yanki ne daga cikin yankin imani da zaran ka cire tsanki a cikin musulunci to ka cire imanin mutum imanin mutum bai cika ba domin me ne ka taɓa ganin mutumin da ya zo yayi sallah ba tare da Allah ba tare da taimama ba ko ka taɓa ganin mutumin da zai yi sallah yayi bawali yayi fitsari bai kama ruwa ba ya zo yayi sallah ko mutumin da ya je ba haya bai wanke ba ya zo ya kama sallah ba zai yi ba sai da musulunci ya ce idan jikinka akwai matsala na najasa ka dauki yaro yaro ya maka fitsari ko ka dauki yaro yaro ya maka bayan gida a jikin kayan aka ce kai sallah da wannan kayan sai ka wanke shi sai ka tsarkake shi dan wani yana daga cikin muhimmancin tsarki ba ka duba abin da ya faru da kitan wannan balaraban kauyen nan da ya shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan masallacin nasa ne girma ne daraja wanda daga masallacin Makka Ka'aba sai wannan masallacin amma wannan balaraban kauyen suna ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suna ana cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da mutane shi ma yana zaune ya dan ji ba fitsari ya dan kama shi ba wani ya kama shi ko sai dan koma can baya kaman ka tsangan karshe haka mu yanzu mu shi can karshe tawun karshe kawai sai ya kwanta wandansa ya tsugunna a cikin masallaci ya tura ni ha sai mutane ana ji tsi a ana wai ko wani a gan shi mutane a ga ja a kan za a duke shi ba za a ja ku kyale shi ku kyale shi har ya gama kar ma ku yanke masa shi ko bawan Allah tun kici ya tsiki jikin shi ya karasa Allahu akbar wani yana maka rahmaniya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin aka yanke masa zai yi zama masa lura aka kai ya kai fa ya cikin abin nan din samala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a ɗibo ruwa kaman guga biyu ko uku a kwara a wurin shi ke ya tsaka ki don masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ya shi to da ka a kwara ruwa guga biyu ko guga uku shi ke nan manzon Allah ya ce a kyale shi ke nan ya wadatar mutumin ka ya ji daɗi yanzu ba duke shi ba da ya matso wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu ya ce Allah ya sanya ni da ni da kai a cikin da a cikin rahmansa kada ya sa kowa banda mu sallallahu ya ce kai kuma ai ka taɓa ta abin da Allah subhanahu wataala ya yalwata shi haka nan hadisin ummu kais radiyallahu ta'ala anha tana cewa wata rana an zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ɗan ƙaramin yaro ɗan ƙaramin yaro ne yaron ma bai ma fara cin abinci ba wannan yaron da aka ɗau manzon Allah ya ɗauke shi ya rike shi shi kenan da ya ji daɗi da taushi na jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yaron nan kawai sai tsura na fitsari a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kaga manzon Allah ba dukan shi ba yaron da bai fara cin abinci ba aka ga yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a kawo masa ruwa da kawo masa ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayye ruwa a cikin wannan tufafi nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wanke ba wannan hadisin Imam Bukhari ma ya rawaito shi Imam Muslim ma ya rawaito shi hadisin Imam Ali karamallahu wajhahu shi ma yake bayani yake cewa wata rana an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani yaro yaran nan da suka ci tau yaran nan da ya ci taushi da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai su da lamun san Allah sallallahu alaihi wasallam zana sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin shine ake cewa yarinya ce ta mace wannan ne hadisin Imam Ali da ta tsura lamun san Allah sallallahu alaihi wasallam bi tsari ita ma yarinya bata fara cin abinci ba zana sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a dingo ruwa da aka dingo ruwa sai manzon Allah yanzu wannan ba yayyar fawa aka yi ba sai aka samu wurin aka wanke zana sallallahu alaihi wasallam sai yake fada cewa bawali da yaro karami wanda bai fara cin abu ba yayyar ruwa ake amma idan yaro ya fara cin abinci to wankewa za a yi yarinya ko ta mace ta fara cin abinci ko bata fara cin abinci ba in dai ta yi fitsari to wanke wurin za a yi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke wannan wuri da bawalin yarinyar nan ita ba ta karantarwa kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aiki hadisin Abu Huraira idan Allah ya kara tabbatuwa a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata nasiha ne girma zuwa ga al'ummarsa yake cewa istanzahu min al-bawli fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu ku yi tsarki da ku tsarkake dukkanin ku daga bawali don mafi yawancin azaban da za a yi wa mutane a cikin kabari saboda rashin tsarki mutane da yawa zaka tarar da su ba su gama yin fitsari ba sun tashi fitsari ya dugo ya bata musu ne ya bata musu kaya ko ku irin wayannan bayan Allah masu yin fitsari a tsaye suna yin fitsari tare fitsari na da digan bango yana dawowa cikin kayan su kuma haka za su je su yi sallah kana ganin wannan bawo Allah zai sha kuwa to Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana ruwayan hakim ruwayan hadisin da shi hakim ya rawaito yana cewa aktsaru azab al-qabr min al-bawl mafi yawan azaban da za a ba mutane a cikin kabari to yana da alaka da fitsari saboda ba sa tsakati ba sa tsarki sosai Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana musulunci ya kayyada wasu na dubba da ake bukatar musulmi su nazumta yayin da za su biya bukatar su ko dai kama ruwa ko kusuri sharadi na farko ko kuwa nadabi na farko musulunci ya ce kar ka shiga bayinka ko mace wai da wani abu wanda akwai sunan Allah a jinsa kamar zobe ka san yanzu zobenan da mutane suke sawa kala kala ne za a ga wani zobe akwai sunan Allah wani zoben akwai sunan annabi Muhammadu ko kuma wani zoben an rubuta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ku a baje ne a cikin makarantar an rubuta sunan Allah to ko da baje ne wanda a cikin baje akwai sunan Allah to baya halatta a shiga baji da wannan kayan cikin baji kamar misali a ce makaranta ne an rubuta mata Abdullahi bin Abbas madrasatu Abdullahi bin Abbas to wannan bajan bai halatta a shiga ina a shiga bayi da shi ba domin akwai sunan Allah a ciki haka nan kai da kake shiga bayi kana jin karatun Qur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kuskure ne ko ko kai da kasa karan wayan ka ringin ton dinka ya zamanto waƙe ne da ake kiran sunan Allah ko waƙe ne da aka faɗa sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki kamar yin masu sa ringin to mai haɗe da wakar shata na sa ya ga Annabi Muhammadu duka waɗannan abubuwan ba a so an gani ko ba a so a shiga bayi wannan ƙaran ya tashi amma in dai ba za ka shiga bayi wannan ƙaran ya tashi ba shi kenan za ka iya shiga bayi shi Allah mun tuba Allah ta yafe mana me yasa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga bayi sallallahu alaihi wasallama yakan kira zobansa domin zobansa akwai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiran da nan mutane suka ce shi kenan duk wanda zai shiga bayi kan ya shiga bayi idan akwai wani sunan Allah a cikin rigan ko ka gani ko in akwai sunan Allah a cikin rigan ko akwai sunan Allah a cikin zobansa ko wani abu makamancin haka kaga masu abu tunani wasu shehunai wanda ake rubuta in an sa hoton shehun sai a sa radiyallahu anhu to yaya kenan ga shi kuma mutane suna tattawa suna yawo da shi lungu-lungu kwarro-kwarro sako-sako kenan wannan kalubale ne gare mu ɗalibai sannan kalubale ne ga malamai da fito su magana akan wannan abinin cewa dirigan da za a yi ta a tasura ko hoton wani malami wanda za a rubuta sunan malamin a sa radiyallahu anhu to baya halatta mutane su rika sawa suna shiga bayi da shi in har kafin zaka faka shiga bayi da shi kar ma ka ba abu ne gaba kuma za mu faɗa a wannan gaban sawa hoton shehu a jikin riganka ko a ko a wuyanka ba shi bane alamar san shehu ba shi bane alamar san shehu alamar san shehu shine kai koyi da shi cikin abubuwan da shehu ya aikata Allah mun tuba Allah ka ba mu ikon gyarawa abu na biyu ka keɓanta kanka nisantan gurin da wani zai iya hanginka kada kawai sai kawai ka zo bakin kwata mutane na wucewa ana ganin ka kana tukunnawa kana bawa kana bawa ne a wannan ya saba wa karantarwa ta addinin musulunci ana sa in zaka tukunna to ka samu wani wuri ki batace in kuma wurin da babu min da kaman masu wucewa akan hanya suna tafiya kafin aka tsatsaya din na asabar wato ana son sai ka dan yi gaba haka wurin da mutane ba za su iya hanganka ba sannan sai ka tukunna ka kama ruwanka ko in bayan gida ne zaka yi ka tukunna kai bayan gidan ka abu na uku daga cikin ladabban da ake so in mutum zai kama ruwa ya yi shine ya bayyana bismillah da kuma addu'an nan na neman tsari yayin da zai shiga bayi ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i da yawa daga cikin muna yin kuskure a zuciya muke yi wasu ma ba ta ma yin addu'a to ana son ka ce bismillah ana son ka bayyana kace bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i wannan dai addu'a kowa a cikin mu ya riga ya haddace kai ba ma mu ba yaran mu ma sun haddace domin ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka to haka malamai da yawa su koyi da daliban su cewa ga addu'a da ake yi in za a shiga bayi domin Allah subhanahu wata'ala ya kare mutum daga barin cutarwan aljannai da suke bayi ko suke kofar bayi haka nan mutum ya kame sharadi na gaba ko ajalabi na gaba mutum ya kame daga bayin yin magana kar ka shiga bayi kana yin magana kana bayi kana wanka kana a to isa yaya kaza ka jira ni sura ka dan yin san gama wankan ka jira ni ni ba motsin za ta bari a to jira ni a mutum shi bayi Allah ya ce mana ga wancan ya ce to shi da yake alfa waya fa a bayi yaya kenan sai mu shi ma yana daga cikin nau'i na magana ba a fankan wana kana bayi kana ansa magana ladabi na biyar ana son mutum ya girmama alƙibla kada ya fuskanci alƙibla kada kuma ya juya wa alƙibla baya in ka shiga bayi kar ka kalla gabas kar kuma ka kalla yamma kenan ka kalla gabas ka ka juya wa gabas kana fuskantar gabas da al'aura da kenan kar kuma ka juya wa gabas baya ka kalla yamma ba to amma wannan gaban malamai sun yi maganganu a kai suka ce in ya gabanto kewayayyen wuri ne babu laifi za ka iya yin haka amma in ya gabanto ba kewayayyen wuri ba ne to aka ce ba za ka yi haka ba in ya gabanto a filin Allah ne subhanahu wa ta'ala shi ne aka ce ba za ka kalla gabas ba kuma ba za ka juya wa gabas baya ba amma in a bayin gida ne wanda akwai katanga ko akwai kwano da aka kewaye wasu malamai suna ganin babu laifi mutum zai iya yin haka sannan malamai suka ce mutum ya nemi wuri ne taushi-taushi in zai yi bawali domin kar ya zama to bawalin yana tararratsan mutane wanda zai zama to yana bata ma musabi gadin Allah mun tuba Allah ya kare ladabi na bakwai ana son mutum ya zama to ya nisanci yin bawali ko bayan gida a ramuka mutum ya zo ko ya ga wani rami kawai sai ya tsugunna ya yi tutu a ciki ko ya bawali a ciki to mutane suka ce malamai suka ce to mutum ya guji wannan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan hukumar sa da su guji yin fitsari a cikin ramuka da suke gani a cikin daji ko a cikin gidajen su domin ba san wannan ramin menene a ciki ba ramin zai iya zama towa maciji ne ka zo kana yin fitsari a cikin fitsarin yana damun macijin kawai ya yi tsalle ya kama gaban ka inna lillahi kaga mutum zai mutuwa wannan sai mutum ya ce karkai zai yi kuma a'a ba haka ba ramin aljani ne da aka jefe shi da wannan taurariyar ya kai ya zo ya shiga wannan ramin yana jinya kai ka zo kana mai fitsari sai ya zo ya illata ka Allah mutuba Allah ka yafe mana idan ga cikin ladabi da ake so mutum musulmi ya kiyaye shine ya nisanci mazauni na mutane ya nisanci inuwa ka gani ko duk inda yake inuwa ne inda mutane suna zama ne to ba a san mutum ya je ya zauna a wurin ya tsumunna ya musu tsari ko ya musu kashi domin abin da tafi da bacin rai nan kuke zama cikin inuwa kawai sai wani ya zo da daddare ko ya tsumunna a wurin ya musu kashi to kun zuwa tsari ya zama gani in kuna ganin wannan kashin za a ga an fara tsine masa Allah ya kwashe masa albarka Allah ya binne sannan ba a san mutum ya yi kashi ko ya yi tsari a tsakiyar hanya domin duk wanda ya zo wani baya san ya ga kashin da ya ga kashin a tsakiyar hanya kawai sai ya tsine wa kuma san Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutum ya tsaci wannan namban tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutum ya guji yin tsari wurin da yake yin wanka kaga idan a cikin bawo ne mutum yake yin wanka to kai tsari in a cikin bawo din nan ne irin na yan bokon nan haka wanda za a ga mutum yana shiga yana haka haka kuma gani ba to haka sai kai ya je tsari a ciki domin yin tsari a cikin wannan abu yana daga cikin musabbabin abin da ke haifar mata mutane yawan mutuwa an gani ko sannan musulunci ya ce kar mutum ya yadda ya yi bawali a cikin ruwan da yake tsayayye ne ruwan baya flowing baya fita baya tafiya haka nan kuma ya nisanci yin fitsari a cikin ruwan da yake gudana domin wasu mutane na can su kuma ruwan suke yi ba suke sha to kai kuma daga nan ka musu tsayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan ba kuma mutum ya guji yin fitsari a tsaye domin yana musamman ma dai a nan kasar mu ta Hausa yana kwashe wa mutum kima da darajarsa da an gana kana yin fitsari a tsaye tare kallon ka amma wani ba musulmi ba musulmi ba to tun da zai iya haifar da wannan sai musulunci ke kai ka kiyaye ba sai kai fitsari ba sai ba to amma in ya zama to wurin ba zai yi kake tsugunawa ba fa to musulunci ce babu dama babu laifi za ka iya yin wannan fitsarin a tsaye kamar misali wanda suke zuwa kafafan waje za ka ga kamar airport din su airport din kasashen waje kai adalin ma wata da suna airport din Najeriya za ka iya ganin abun da inda ake zuwa ake kama ruwa ba su gunna ba ake yi ba a tsaye ne ake to kaga da nuna ne wannan sai ka yi shi a tsaye kuma wannan wurin ba zai rika tare da fatan ba dama abin da ake gudu ne Allah mun tuba Allah ka yafe mana abu na gaba ka tabbatar cewa ka wanke wannan wuraren da najisa ke fita in gaba ne ka tabbatar ka wanke shi ka wanke shi in baya ne ka tabbatar ka wanke shi ka wanke shi abu na gaba na sha aka ce mutum ya guji yin tsarki da hannun dama yawwa dan waya kallon hannun dama kawai mutum zai wanke kashi kawai zai sa hannun dama ba 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan wannan mutum kuma wai sai an nema kuma ya sa hannun dama ya ci abinci ga wani yana cewa Allah ya so shi wai yana wankewa da hannun dama amma wai da shokali yake cin abinci to ai an yi ba yi ba kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to musulunci dai baya san haka abu na gaba musulunci ya ce ka gurza hannunka a ƙasa idan ka fito daga bayan saboda mene kada waɗannan germs ɗin nan tsaya a hannunka kamar yanzu kuma da mafi yawancin bayukanmu ba ƙasa ba ne to aka ce sai ka samu wani ɗan sabulu ka wawwanke hannunka ka mutsuka ka mutsuka ka abin da shi musulunci ya ce abu na gaba bayan ka gama fitsari to ka ɗan yayyafa ruwa a jikin wandan saboda mene ka ƙara samun natsuwa domin wani sama zai ga mutum da ya ɗan fara tafiya sai ɗan shi ɗan taushi dan shi dan shi sai dauka muka muka ya kare wani tsarin ne a wanda musulunci ya ce lokacin da za ka fito bayi to ana bukatar ka fito bayin ne da kafar hannu ka fito bayin da kafar dama afwan ka fito bayin da kafar dama shiga ne ake shiga bayi da kafar mene hagu fitowa ana fitowa da kafar mene dama to yayin fitowan kuma ka ke kai addu'a sai ka ce mene za ka ce gufranaka wannan shine takaitaccen bayani da za a yi kan abin da yake da alaka da tsarki da hukuncin sa amma an gata a dairin musulunci abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana malaman mu da shugaban mu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu salihin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mu lafiya ya amfana zuriyar su jagoran mu Profesa Ibrahim Muhammad Makari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana zuriyar sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara jago Allah ya ƙara mu jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala yake roƙa ya ci gaba da amfani da shi wurin shitar da al'umma sauran ɗan uwa da suke ta kaiwa da komowa wurin ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana tawfiki gaba ɗaya ni da shi na mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu su alheri كلهم كي جمران كلموا وتقوموا صورارموا من رغم الله سبحانه وتعالى أنفر وزريئنكم الله سبحانه وتعالى وفيشنكم البركة إنه ولي ذلك القدر عليه نيم المولى ونيم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.